Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 23 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatu. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekarar 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk bangarorin da shafa a ƙasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka samar a watan da ya gabata. Shugaban mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na Isra'ila birnin Kudus zuwa ƙarshen shekara ta 2019.
To kanan labarai kuka ji kenan. To bayan kun gama jin kanan labaran za ku ji cewa wato kotun ɗaukaka ƙara a Najeriya ta fara saurare ƙarar da gwamnatin Najeriya ta gabatar mata akan hukunci da babban kotun tarayya ta bayar na a sake shugaban ƙungiyar 'yan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki. To ko menene lauyan Al-Zakzakin ya buƙaci kotun ta yi?
Femi Falana ya ce ba zai yiwu gwamnati ta zo da wata bukata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya.
A jiya ne kuma mata suka gudanar da zanga-zanga a Kenya akan wariyar da ake nuna musu wurin basu mukamman shugabanci ko kuma na gwamnati kenan a ƙasar, inda wata shugaban mata na Kenya mai suna Wachira take cewa
ta ce matan ƙasar Kenya sun gaji da yadda ake ɗaukar su tamkar ba 'yan ƙasa ba. Don haka yanzu sun tashi tsaye, sun hada kai domin samun matsayi a cikin gwamnati da dokar kasa ta basu.
Ali Mustafa Sokoto kuma na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyu bayan ta kaddama bambancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice. Da yammacin jiya Litinin ne 'yan majalisun wakili suka kaɗa ƙuri'a don amincewa da ƙudurin da majalisar dattawa ta amince. Shi dai wannan ƙuduri na wucin gadi da aka ci amince da shi zai baiwa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa 8 ga watan Fabrairu. Da fatan cewa majalisa ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba. Da yake magana da manema labarai, Sanata Sherrod Brown na jam'iyyar Democrat ya ce wannan labari ne mai kyan gaske ga ƙasa. Sanata Susan Collins ta jam'iyyar Republican cewa ta yi yau rana ce da za a yi farin ciki idan aka rufe gwamnati, hakan na nuna gazawa.
A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji akan faifan makamashin hasken rana da injinan wanki da ake shigowa da su Amurka da zammarar kare kamfanonin Amurka. Ofishin kula da harkokin cinikayya na Amurka ne ya ba shugaban shawara akan wannan harajin. Kamar yadda ofishi mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigowa da irin waɗannan kayayyakin na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake ƙerawa a cikin gida. Trump da ya yi shayin alƙawarin tsayawa a kan China da sauran ƙasashe da suke ƙera kayayyaki da yake cewa suna ƙwaron kamfanonin Amurka. Kamfanonin da ke ƙera faifan makamashin hasken rana guda biyu a nan Amurka sun nemi a ƙara haraji domin kare su daga yin gasa da kamfanoni masu yin faifan wanda ake shigowa da su a nan Amurka mai rausa domin farfado da harkokinsu.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk bangarorin da ta shafa a ƙasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sawa hannu a watan da ya gabata. A wata sanarwa da hukumar JMEC ta fitar jiya Litinin da shugaban hukumar Festus Mawawis ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar ƴan aware da zuma samar da zaman lafiya kasar da rikicin siyasar na kabilanci ya sanadiyar raba mutane miliyan 4 daga gidajensu tun watan Disamba shekara ta 2013. Mawais ya yi kira ga dukkan bangarorin da rikicin ya shafa su yi aiki da alƙawarin da suka ɗauka wa hukumar ƙasa da ƙasa da ke kula da yarjejeniyar. Wato gwamnati da kungiyar ƴan aware na nuna juna ya tsakan saba dokokin yarjejeniyar da aka samar ranar 21 ga watan Disamba a birnin Addis Ababa na Habasha. Hukumar da ke lura da ganin an tabbatar da aiki da yarjejeniyar ta fitar da rahoto da ke bayyana yadda sojojin ke yi wa ƙananan mata da mata fyaɗe da kuma zargin gwamnati na ci gaba da saka ƙananan yara a cikin sojojinta.
A jiya Litinin, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na Isra'ila birnin Kudus zuwa ƙarshen shekarar 2019. Da yake jawabi gaban 'yan majalisar Isra'ila a birnin Kudus, Pence ya ce cikin 'yan makonni masu zuwa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirinta na buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus, kuma za a buɗe ofishin ne kafin ƙarshen shekara mai zuwa. Ya ci gaba da cewa birnin Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila kamar yadda shugaba Trump ya umarci ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Shugaba Donald Trump ya juyawa manufofin Amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila, kuma ya sa a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv.
Shugaban hukumar baiwa ƙasashe tallafi ta Amurka Mark Green ya ce barnar da aka yi a birnin Raqqa na ƙasar Siriya baya misaltuwa, amma ya ce yanzu yana ganin birnin na sake farfadowa. Green da ke zama shugaban hukumar raya ƙasashen shine babban jami'in Amurka farar hula da ya ziyarci Raqqa. Ya yi magana da kamfanin dillancin labaru na Reuters jiya Litinin bayan da ya kai ziyarar bazata arewacin birnin da aka kwato daga hannun kungiyar ISIS a shekarar ta gabata. Ya ce ya ziyarci filin wasan kwallon kafa na birnin, inda kungiyar ISIS ta mayar da dakunan 'yan wasa, wato dakunan dan wasa ke sauya kaya wajen azabtarwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kotun ɗaukaka ƙara ta tarayyar Najeriya ta fara sauraren ɗaukaka ƙara da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar mata a kan shugaban kungiyar 'yan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki a kan hukunci da babban kotun tarayya ta yi a kansa cewa a sake shi. An kammala zaman na farko ba tare da bin umarnin kotun tarayyar na sake shin ba. Daga Abuja ga wakiliyanmu Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A wannan zama wanda shine na farko tun da gwamnati ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata babbar kotun ƙasar ta bayar da umarni a saki shugaban kungiyar 'yan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki, an kwashi lokaci ana tada jijiyar wuya tare da musayar yawu tsakanin lauya mai kare Al-Zakzaki Femi Falana da lauyan gwamnati Oyi Kolawosho, inda Femi Falana ya kalubalanci bukatar lauyan gwamnati inda ya nemi a ba su damar a gyara wasu takaddu da suka shafi ƙarar da suka ɗaukaka. Femi Falana ya ce ba zai yiwu gwamnati ta zo da wata buƙata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya.
Because she no hear the federal government until the order of the lower court has been complied with. That's our prayer.
Femi Falana ke cewa wannan kotu ba ta da mahurumin sauraron wannan ƙara da gwamnati ta ɗaukaka sai an saki Sheikh Al-Zakzaki. Duk da rashin samun bayanai daga bakin lauyoyin gwamnati, alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran sun ce sakin Al-Zakzaki ba zai hana ɓangaren gwamnati ɗaukaka ƙara ba. Amma kuma ɗaya daga cikin lauyoyin Al-Zakzakin, Barista Garba Magaji, ya koka cewa
koda a ce an saurari wannan appeal ɗin, abinda suka ce shine fa ba za su bi umarnin wannan kotu ba koda ta yi hukunci. To lalle wannan al'amari ne da ya kamata a ce duk wani wanda yake da masaniya a harkar shari'a, abinda ya kama da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ne da musamman babban kungiyar lauyoyi ta Najeriya, Nigerian Bar Association, su kalli wannan matsayin da wannan gwamnatin Najeriya ta ɗauka, cewa ita ta zo ne ta take doka, ta take dokar da aka yi, kuma ta ce dokar da za a yi a gaba ma za ta take ta. to lalle wannan ba abu bane da ya shafi lauyoyin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki kawai, abu ne da ya shafi duk mai fada a jiya, abin da ya shafi doka da kuma haƙoƙin bil'adama na Najeriya.
Shi kanshi Ibrahim Al-Zakzaki bai samu halarta zaman kotun ba, sannan kuma ba a tsayar da takamamman rana da za a ci gaba da sauraron ƙarar ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Rabbi gari, Rabbi na zagunta, ya yi rauni, ba ta ban taimakonta, ila mutai majini mai hawanta ya amsa.
To madalla a gaida Madina Dauda. Ɗaruruwan mata sun yi zanga-zanga a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, a jiya Litinin akan gazawar gwamnati wurin baiwa mata kashi 30 cikin 100 na mukamman gwamnatin kamar yadda kundin tsarin mulkin Kenya ya shata. Ga Grace Alheri Abdu da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Rael Ombo daga birnin Nairobi.
Makonni biyu da suka shige, shugaba Uhuru Kenyatta ya aiwatar da garan bawul a majalisar ministoci, ya kuma zaɓo waɗansu mutane 9 da zai naɗa su a kan muhimman mukaman gwamnati, amma babu mace ko guda ɗaya a cikin mutanen 9 da zai naɗa su a waɗannan manyan mukaman. Shugaban ya yi waje da mata guda 5 da ke cikin ministocin nasa. A kan wannan dalili ne ƙungiyoyin fafatuka ƙarƙashin jagorancin shugabar ƙungiyar Cibiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama da Ilimi da Wayar da Kan Al'umma, Wangechi Wachira, suka shirya wannan maci zuwa fadar shugaban ƙasa, suka gabatar da kokensu a kan buƙatar naɗa mata aƙalla guda 9 mukaman minista. Wachira ta ce babu wani yunƙuri da gwamnati take yi na tabbatar da kowane jinsi an ba shi dama daidai wa daida, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar Kenya na shekara ta 2010 ya gindaya.
The women of Kenya are tired of being treated like second class citizens and now stand together to ensure.
Tace matan ƙasar Kenya sun gaji da yadda ake ɗaukar su tamkar ba 'yan ƙasa ba, don haka yanzu sun tashi tsaye, sun haɗa kai domin samun matsayi a cikin gwamnati da dokar ƙasa ta ba su. Tace za mu ci gaba da matsin lamba kuma mu yi amfani da duk wata dama da muke da ita. Mu tabbatar da ganin an ba mu hakkinmu da kuma tabbatar da 'yancin riƙe mukamman siyasa daidai kamar kowa da dukkan matsayin zartaswa a ƙasar Kenya. Ana ɗaukar kundin tsarin mulkin ƙasar na shekara ta 2010 a matsayin nasara ga mata, wanda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana tauye musu haƙƙoƙinsu a harkar siyasa da kuma hana su mukamai a hukumar zartaswar ƙasar. Kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada cewa mata su riƙe aƙalla kashi 1 cikin 3 na kujerun majalisar dokoki da kuma na mukaman gwamnati. Kana kuma a ware musu kujerun majalisa 47 da mata kaɗai ne za su yi takara a kai. Duk da haka, ba a aiwatar da tsarin da kundin tsarin mulkin ya tanada na ba mata waɗannan guraben. A zaben ƙasar Kenya na baya-bayan nan da aka gudana a bara, mata 23 ne kacal aka zaɓe su a kujerun majalisar ƙasa. Wasu ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam guda 2 a Kenya sun shigar da ƙara a babbar kotun ƙasar, suna nema a tilasta gwamnati ta bi kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba mata mukaman gwamnati, sai dai kotun bata ba da lokacin da za ta yanke hukunci akan wannan ƙara ba.
Madalla Grace Alheri Abdu kenan aka ji da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Rael Ombo daga birnin Nairobi a ƙasar Kenya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 12 ne da minti 15 na dare a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Har shekarun bayan da suka shige, Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na naman local government. Inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ba Hausa Fulani wannan zarafi a kasan mu.
Kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kaman na yanzu na sauran al'umma akan Fulani. Zaka ji yau an yi Binuwe gobe nasara jibi Taraba gata Adamawa. Abun a jere yake zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi.
Wannan mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya. Duk abin da yake jawo wannan damuwar shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma. Manomi kuma da ya wahala wattane wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ya ga shanu ya shiga masa gona ba, ko da nashi ne shanu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. A kwanakin nan rayuwa tana ta fuskanta mummunar barazana ta fuskoki daban-daban a Najeriya, kama daga masu kama mutane suna garkuwa da su domin karɓo kuɗaɗen fansa a kan manyan hanyoyi, zuwa ga faɗace-faɗacen ƙabilanci da na addinai, da kuma tashin hankalin makiyaya da manoma da ke taɓarkewa a jihohi daban-daban, sannan kuma ga batun hare-haren Boko Haram nan ba su ƙare ba. Ƙarin abin jin takaici game da al'amarin nan shine cewa galibin duk waɗannan abubuwan sun fi addaba arewacin Najeriya fiye da sauran sassan ƙasar. To yau za mu so mu fara duba tarzomar da ake ta fama da ita tsakanin makiyaya da manoma a jihohi da dama na ita arewacin Najeriya ɗin.
Sunana Alhaji Hauji Isa, shaman na mai talana da masu tafi. Shawaran da zan bayar akan makiyaya da manoma su duba tsakaninsu, don Allah zan samu zaman lafiya. Sun ce da suna zaman lafiya, yanzu mu ya hana su ba za su zanna lafiya ba. A bar ɗaukar doka a hannu, kowa ya yi maka kashi za ka ɗauki doka a hannu, ba za a samu zaman lafiya ba. Shi ne shawarar da zan bayar makiyaya da manoma abu ɗaya ne, don makiyaya ba zai rubu da manoma ba, manoma ba zai rubu da makiyaya ba. Dole a samu zaman lafiya tsakaninsu. Sun jima suna wuri da yanzu mu ya sa su duba, mu ya haɗa su duba, mu ya ne ya sa yanzu ba za su zanna lafiya ba.
To dangane da wannan al'amari ne wakilinmu Ibrahim Abdulaziz wanda yake Yola a jihar Adamawa ya shirya mana shirin yau dangane da wannan al'amari na makiyaya da manoma. Ita Adamawa tana ɗaya daga jihohin da wannan abin yake damuwa. Saboda haka Ibrahim, bismillah.
Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da safiya, da ma kuma sake saduwa a wani sabon shirin na Tsaka. Yau ma dai ba babban yaya bane, wato Ali Mustapha Sokoto a ƙaramin direba ne shi zai ja akalar wannan shirin. Kuma kai tsaye daga Yola, fadar jihar Adamawa, maimakon Washington DC, cibiyar gudanar da shirin. Kamar dai da aka sani ne cikin kwanakin nan Najeriya, baya ga matsalar rikicin Boko Haram da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa, yanzu haka wata matsalar da ke ma damun 'yan ƙasar ko ita ce ta tashi-tashi hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma, da sau tari ka rikide ya koma na ƙabilanci ko kuma addini. Na baba na mako shi ne irin tashin hankalin da ya auku a jihohin Benue, Taraba, Nasara, kudancin Kaduna, da kuma wanda fi munana na jihar Adamawa. Kuma don duba inda ma matsalar take, yau fa mun gaito masu ruwa da tsaki, kama daga shugabannin Fulani makiyaya da kuma na al'umma, musamman ma a yankin Nunuman inda aka samu asar rayuka ciki har da na ƙananan yara da kuma mata. Lamarin da ya kai mataimakin shugaban ƙasar da ma wasu ƙasashen gwamnati ke ziyara gani da ido. Sau tari dai akan zargi juna, wanda hakan ya sa muka gaito shi Alhaji Mafindi Umar Ɗanburam, wanda ma ke zama shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar Meti Allah a Najeriya mai kula da jihohin Arewa maso gabas, da kuma Honorable Sam Zadok wanda tsohon kwamishina ne a jihar Adamawa kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umman Bacema. Bayan dai su waɗanda za a fafata da su, haka nan kuma akwai 'yan kallo wato daga ɓangarorin biyu wanda su ma za su tofa albarkacin bakinsu da zaran dai mun kammala wannan fafatawa. To amma fa kafin mu ce komai, bari mu ji wannan matashiya daga bakin gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, kan abubuwan da suka faru ko ma suke faruwa a yankin na Numan.
Maganar Numan nan yana damu na ƙure da gaske, kuma ba zai yiwu kullum ana yin abu ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su. Rashin kama mutane nan shi ya sa kullum akan yi saga abun da ya faru sai a dinga yi. Mutum ne zai je kashe mutum, amma ba za a iya kama mutane da suka yi wannan ba. Su ya sa gobe kuma wani zai ce ai ba wani abu, ni ma zan je in yi ramako. To yanzu shi ne muka sa hankalinmu mu tabbata cewa ana bincike. Yanzu na je na ga IG an tura daga Abuja ana bincike. Ke wannan karo wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi, ko shi waye ne. Ba daidai ba ne, Allah ya haɗa mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba. to ni wannan gwamnati yanzu ba za mu yarda ba, dole ne a kama wanda suka yi wannan abu domin mai domin a hukunta su.
Alhaji Mafindi, barkamu, honorable barkamu da raka.
Na gode.
Ya gajiya.
Lafiya lo.
Wani ya ce min honorable Bagobiri ne, nace a ko Bagobiri ne.
To, ko me ka zo ka faɗa?
To ba da ba. To kun daji. Kamar yadda muka ce manufa shine mu dubo tushe waɗannan matsaloli da abin da ke jawo su da cutar da ma yadda za a samu magani wannan cuta. Yanzu zan je ga su bakin namu. Bari na soma dai da in soma da honorable ne ko kuma soma da Mafindi, ina son ku zaba amina, ni ba zan zaba ba. To honorable yace in soma da Mafindi. A Mafindi na farko tukuna cikin kwanakin nan an samu matsaloli dama na tashin hankali tsakanin makiyaya da kuma noma. A matsayin ka na shugaban kungiyar nan ta miyeti Allah wani shiya, na farko dai ya kuka ji da wannan tashin hankula?
To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bismillahir rahmanir rahim. Abin da ya faru da tsakanin manoma da makiyaya a jihohin Benue, Plateau, Taraba, wannan abu da Adama, wannan abu ya tasar mana da hankali matuka, ya girgiza mu, ya kada mu. Dalili kuwa shine sana'an nan na noma da kiwo ba akan mu aka fara ba. Tun farkon zamanin Annabi Adam akan ƴaƴan shi aka fara, ana nan ana tafiya har zuwa yanzu. Amma wannan tsalo na tada yaki, a yaki mutane ba kakkautawa, a ƴan shekarun nan biyu uku ne suka zo. Don kamin zuwan gwamnatin Buhari ana faɗa tsakanin manoma makiyaya a ƙasar nan gaba ɗaya, amma ba inda abun ya taɓa yin muni kaman coordinated attack, kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kaman nan yanzu.
A ban fahimce ka ba, ka ce haɗin kai da haɗin gwiwa na wa kenan?
Na sauran al'umma akan Fulani. Zaka ji yau an yi Benue, gobe Nasara, Jibi, Taraba, gata Adamawa. Abun a jere yake, zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi.
Wani batu idan wato so tare dan ban so muke amfani da kai, dan aka ce makiyayi. Ana tunanin shine kan cewa da mai kiwon akuya da kare
da
alade da kwadu makiyayi dan kana kiwo. To amma wani lokaci sai ka ji kaman ana danganta ga wani abu ne, ban so muke amfani da wannan, shi dai makiyayi makiyayi ne.
Makiyayi da manomi nake magana. Amma kuma a yanzu tsalon abin da ya fito, yawanci akasarin fadace-fadace da ake ba na makiyayi da manomi ba ne. Fadan makiyayi da manomi yana tashi daga ɓarnan gona ne.
Ba da ta za mu dawo honorable Sam Sadar, kajin shimfiɗin da ya yi mana na farko dai da abin tambaye ka, ya kake ji tukuni da waɗannan tashi-tashi hankula da ke faruwa kuma ma hatta a yankin ka ya faru?
To na ji bayanin da shi Alhaji Mafindi ya yi, a gaskiya ina magana madadin inda na fito garin Noman. Mun jima muna zama da Hausa Fulani, don a can nan Hausa da Fulani sun hada kai, ana kira Hausa Fulani ko a sai ya sance haka muke bi da su. Mun yi zama mai kyau a kowane fanni, tun daga iyayenmu an haife mu mun tashi mun sami zama mai kyau har a sai ya sance, domin zama mai kyau da muke yi da su akwai ward guda biyu da ana iya zaben su councilor, sabon Pegi ward da ward 3. Ward 3 ma ya zauna kaman na Hausa Fulani ne, sabon Pegi ward ne ana dan jujjuya. In an gama zabe muna ba Hausa Fulani appointment na supervisory councilor. A cikin zabubuka muna ba Hausa Fulani mukamin wato vice chairman na local government council. Yawa, mataimakin shugaban karaman hukumar mu mun sha bayarwa. Har shekarun bayan da suka shige, Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na Noman local government. Inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ba Hausa Fulani wannan zarafi a ƙasar mu. An waye gari ma appointment a state har da federal, Hausa Fulani na Noman suna samu. Ba taba ji mun fita ko mun yi magana mun ce bai kamata, don muna ga kamar mutane ne waɗanda mun zauna da iyayensu, an zo haife su muna tare, kuma a dokan Najeriya sun zama mutane ne na ƙasar mu. So ba za mu yi zanga-zanga mu ce don mai an ba su.
Duk da wannan zaman lafiya kamar da ka faɗa, an samu zaman lafiya sai kwatsam sai ga wani tashin hankali wanda kuma tsakanin waɗannan al'ummu da a baya suna zaune tare.
To gaskiya duk ɗan Najeriya ya san cewa matsalan da ya faru a Noman ba Noman ya soma faruwa ba, ya soma gurare kasace daban-daban a Najeriya. Muna ji muna gani gwamnati ba ta yi komai ba, tana masowa har ta maso ta iso kasan ɓace ma. Muna da sane cewa abin da yake faru shine in Fulani ya shigar da kayan ka gona, yana so karka masa magana. In ka masa magana, fada ya tashi.
musamman ma in ya tara akan cewa kai ne kai kada gona. Wannan mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya. Duk abin da yake jawo wannan damuwa shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma. Manomi kuma da ya wahala wattane wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji dadi ga shanu ya shiga masa gona ba koda nashi ne shanu. To abin da ya jawo problem da muke cikin nan masalan nan shine yadda aka soma abin annan gire local government har zuwa cikin Demsa Fulani sun kawo shanu an magana ya tashi sai su yi kisa. Mun ji batun kisan da aka yi a gefen su wannan mu kwai ne duka jam kadamin duka dai kauyukan gire da Demsan nan a farko duka mun zauna mun kalli kayake mun ce bari gwamnati ta shigo ba taba an ji cewa bace ma sun fita sun yi rama ko ba.
To a gaishe ku. To jama'a zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa mu dawo mu ci gaba inda zamu dora kai inda muka tsaya musamman zamu so mu jarawar gwamnatoci a cikin wannan al'amari din. Muna dai godewa su bakin namu Alhaji Mafindi Danburam da Malam Sam Zadok da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana muhawara din. Kuma madadin su dukkan ne Aliyu Mustafa Sakkwato a Washington. A huta lafiya.
To ma da wannan ne kuma za mu kawo shirin namu a ƙarshe labarai amma wannan karo a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyo bayan takaddama babbancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice. Da yammacin jiya Litinin ne 'yan majalisun wakilai suka kaɗa ƙuri'a don amincewa da ƙudurin da majalisar dattawa ta amince. Shi dai wannan ƙuduri na wucin gari da aka cimma shi zai bai wa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da harkoki gudanar da harkokinta har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Da fatan cewa majalisa ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan faifan makamashin hasken rana da injinan wanki da ake shigo da su Amurka da zammar kare kamfanonin Amurka. Ofishin kula da harkokin cinikayya na Amurka ne ya bayo wa shugaban shawarar kan saka harajin. Kamar yadda ofishin mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigo da irin waɗannan kayayyaki na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kerawa a cikin gida. Trump dai ya sha alwashin yin tsayawa kan China da sauran ƙasashen da ke kera kayayyakin da yake cewa suna ƙwarar kamfanonin Amurka. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk ɓangarorin da ta shafa a ƙasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sa wa hannu a watan da ya gabata. A wata sanarwa da hukumar JMEC ta fitar jiya Litinin, shugaban hukumar Festus Mawawis ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da ƙungiyar 'yan awari da zummar samar da zaman lafiya a ƙasar da rikicin siyasar na ƙabilanci ya sanadiyar raba mutane miliyan 4 daga gidajensu tun watan Disamba shekara ta 2013. Jiya Litinin ne mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na Isra'ila birnin Kudus zuwa ƙarshen shekara ta 2019. Da yake jawabi gaban 'yan majalisun Isra'ila a birnin Kudus, Pence ya ce cikin 'yan makonnin nan masu zuwa gwamnati za ta ci gaba da shirinta na buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus, kuma za a buɗe ofishin ne kafin ƙarshen shekara mai zuwa. Ya ci gaba da cewa birnin Kudus shi ne babban birnin Isra'ila kamar yadda shugaba Trump ya umarci ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Shugaban Donald Trump ya juya manufofin Amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin Kudus shi ne babban birnin Isra'ila, kuma ya sa ɗauki ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za a ji mu ɗauke da wasu sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shirye da ma saƙonni da kuma sarare kuke aiko mana. Yanzu a madadin baki ɗin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfila Hashim Gumet da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato Jimmy Cook, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku, sai mun haɗu da hantsi.